Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanmu dai ranar Lahadi 29 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarki Lahashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
An fara zabe a Cambodia inda ƴan ƙasar za su zabi wakilan majalisar ƙasa 125. Kasar Mali kuma ta fara zabe a yau Lahadi domin tabbatar da ko shugaban kasar Ibrahim Boubacar Keita zai samu wa'adi na biyu. Kana shugabannin Somalia da na Eritrea sun amince a yau Lahadi su dawo da hulɗar diplomatiyya masu iya da ke tsakanin su.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Hamshakin dan kasuwar Najeriya Alhaji Ali Kwadangote ya gina wa Jami'ar Ibadan wata babbar cibiyar koyon kasuwanci.
Cibiyar da aka sanya wa sunan Aliko Dangote sai ta kunshi babban ɗakin lacca, ofisoshi, azuzuwa, ɗakin karatu wato library, babban kanti.
Har yanzu dai wasu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna alhininsu ga mutuwar tsohon state general na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kumasi.
Gaskiya Ibrahim Kumasi shugaba ne, adali ne, mutum ne mai gwaigwayo da halayen Kaduna na Sokoto da Ahmadu Bello.
Haka kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya na wato na ciki da wajen kasar na ci gaba da bayyana matsayinsu game da rikicin cikin gida da ake fama da shi a jam'iyyar APC. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin Idan Kwaya ta Narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. An bude zabe a Cambodia inda 'yan kasar za su zabi wakilan majalisa 125 a cikin wani tsarin zabe wanda ya sha sukan lamiri sakamakon rashin samun masu adawa ga jam'iyyar Cambodian People's Party mai mulki a kasar. Sa'o'i kafin fara kada kuri'a, gwamnati ta bada umarni ga kamfanonin da ke bada layukan intanet da su rufe shafukan yanar gizo na gidajen yada labarai 15 ciki har da muryar Amurka da Radio Free Asia da kuma jaridar nan ta Phnom Penh Post. Force Sovani shi ne babban jami'i mai kula da bayanai da kuma watsa labarai a ma'aikatar yada labaran kasar ya tabbatar da wannan labari. Kana muryar Amurka kuma ta samu wannan bayani akan wata takarda da ta samu daga ma'aikatar yada labaran Rusa, babban jam'iyyar adawa ta Cambodian National Rescue Party da kotun kolin kasar ta yi a bara. Ya sa ana kyautar zaton Prime Minister kasar Hun Sen, shi ne dan takara kuma na jam'iyyar Cambodian People's Party mai mulki, zai lashe zaben. Jam'iyyar ta lashe zabuka a baya wanda ke bata wa'adin shekaru 5-5. Shi kuma Hun Sen ya tsere kan mulkin kasar kimanin shekaru 30. A nahiyar Afirka kuma 'yan kasar Mali suna zabe a yau Lahadi domin tabbatar da ko shugaban kasar Ibrahim Boubacar Keita zai samu wa'adi na biyu. Amma ita kasar Zimbabwe za ta yi nata zaben ne a gobe Litinin idan Allah ya kai mu, wanda ke zama zaben farko bayan tilastawa da sojojin kasar suka yi wa dadaddin shugaban kasar Robert Mugabe yayi murabus a watan Nuwamban bara. To ko al'umman waɗannan kasashen za su amince da sakamakon zabuka da ma wasu zabuka guda biyu wanda za a yi a yankin Afirka ta tsakiya da suka hada da kasar Kamaru a cikin watan Oktoba da kuma demokradiyyar jamhuriyar Congo, duka dai zai ta'allaka ne akan yadda masu kada ƙuri'a za su ga zaben ko kuma ko an yi adalci ko a'a. Irin wannan alhakin ya rataye ne a wuyan masu shirya zabe. A kasar Mali akalla hukumomi guda uku ne suke wannan aiki. Amma kuma Zimbabwe, hukumar zaben kasar mai cin gashin kanta ce take shirya zabe. Kalubalolin da hukumomin shirya zabuka ke huskanta a kasashe da dama shine yadda za su yi aikin su daidai wa daida ba tare da tsoma bakin gwamnati ba kuma su tabbatar da adalci a cikin aikin su a cewar Rushdie Nakadin Director Cibiyar Taimakawa Zaɓuka ta International Foundation for Electoral System a Africa wannan cibiyar dai tana zaune ne a kusa da birnin Washington DC kuma tana ba da taimakon aiki da ilimi game da harkokin rayuwar demokradiyya a duniya Shugabannin Somalia da na Eritrea sun amince a yau Lahadi su dawo da hulɗar su ta diplomasiya kada su bude ofishoshin jakadanci a kasashen juna an yanke wannan shawaran ce a wani taron koli a birnin Asmara na kasar Eritrea inda shugaban Somalia Muhammad Abdullah Farmajo ya fara ziyaran kwadaki uku mai cike da tarihi a yau Lahadi hulɗar kasashen ta yanke ne kusan shekaru 15 da suka wuce da yake zantawa da sashen Somaliyanci na muryar Amurka ministan yada labarai na Somalia Dahir Muhammad Gele ya ce idan ba dadewa ba za ku ga jakadun Eritrea da na Somalia a manyan biranen kasashen biyu yace shugabannin biyu sunan sun tattauna akan tsaro na yankin da kuma musayar alaka na yankin kasashe dake kan gabar tekun Bahar Maliya shugabannin za su ci gaba da tattaunawar su a yau Lahadi ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wani girgizan ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta ratsa a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia kuma ta kashe akalla mutane 10 kanin wasu 40 suka jikata wannan girgizan ƙasa mai zurfin kilomita 7 a ƙasa ta bugi shahararren gandun yawon shakatawa wannan ne da safiyar yau Lahadi lamarin da ya kore mutane zuwa kan tituna da sarari da babu gine-gine don kada su rushe akan su mai magana da yawun hukumar kawar da bala'i ta Indonesia ya ce alƙalumar da suke ci gaba da tattaunawa akwai yuwar adadin waɗanda suka mutu zai karu an ji kuma girgizan wannan girgizan kasar kenan a tsibirin Bali dake makwabtaka da inda wannan abu ya faru girgizan kasa wata aba ce da aka saba gani a Indonesia saboda kasancewarta dabda tekun Pacific yanki mai tattare da girgizan kasa da kuma aman wuta daga tsaunuka tabbatar da mutuwar wata tsohuwa da jikokinta biyu a jiya Asabar ya kai adadin mutane da suka mutu a cikin wutar daji a arewacin California dake kara ta'azzara zuwa mutane 5 Melody Bledsoe mai shekaru 70 da jikokinta da suka hada da James mai shekaru 5 da kuma Emily mai shekaru 4 sun makale ne a cikin gidansu a ranar Alhamis inda bango ya fada a kansu yayin da wutar ta kama gidansu wanda ke bayan garin Redding ma'aikata na kashe gobara su biyu sun mutu a kokari da suke yi domin ceto wasu gidaje da dazuka da kuma gandun shakatawa a farkon mako shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar tabaci a jihar California yayin da wutar ke barazanar lakume dubban gidaje
Baba Yakubu Makirke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, hamshagin dan kasuwan nan na Najeriya da ma Afirka baki ɗaya Alhaji Aliko Dangote ya gina wa Jami'ar Ibadan wata babbar cibiyar koyon kasuwanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Shakin mai kudin nan na Najeriya Alhaji Aliko Dangote ya gina wa Jami'ar Ibadan wata babbar cibiyar koyon kasuwanci ta miliyoyin naurori kyauta. Uwar gida Zoe Rayusu tana daya daga cikin shugabannin kamfanin Alhaji Aliko Dangote a kasashen Afirika.
Koyon kasuwanci ne kasan business school fa da ba su da building, ko building din ne muka gina musu.
To wannan building din kamar na menene ne, na wajen karatu ne koko na wajen ajaka yake tsari?
Na wajen karatun business, karatu kasuwanci.
To kamar dakuna nawa ne kuka gina?
It's on two levels. Akwai classrooms guda 10, the office da staff guda kuma guda 10. Wurin na da girma kamar duwa da ke gudu su a university ba da sauran JC karatu.
Kamar da me kuka sa a cikin dakunan kamar kun sa computer ko wasu kayayyaki?
Mun sa kujeri, mun sa AC, mun sa desk, mun sa furniture. Yes, everything that the school needs.
Kamar wannan aiki ya ci shi kudi nawa?
To alƙawarin da anajiyar mu da ya ji graduation da aka ba shi honorary degree, alƙawarin da ya ce zai ba su miliyan 250, amma da sagirin da muka yi haka ya kusa kawa kamar miliyan 400 ba da ta muka gama.
To bayan wannan kuma me kuka yi a cikin wannan jami'a ta Ibadan?
To shi muka fara.
Ko akwai wani kira da kuka wa su ɗalibai da malaman jami'ar Ibadan?
Yes, of course. Sai amfani da wurin da kyau, shi yadda ya kamata su yi da wannan building din. Duk good classes din da za a koya ma students na MBA, na doctorate degree, na business, su wannan a yi shi a can. Kasan University of Ibadan suna da certificate da MBA, su samu inda za a riƙa koya ma students.
Ko kuna da wata niyya ta gina irin wannan katafaren gini a wasu jami'an Najeriya?
Kasan na Kano University.
Ana shi jawabin shugaban jami'ar Ibadan Professor Idowu Olayinka ya godewa Alhaji Aliko Dangote a game da wannan cibiya da ya gina musu. Ya ce wannan cibiya za ta taimaka ma ɗalibai da mallamansu. Cibiyar da aka sanya wa sunan Aliko Dangote ta ƙunshi babban ɗakin lacca, ofisoshi, azuzuwa, ɗakin karatu wato library, babban kanti, na'urorin wutar lantarki, ababen sanyaya muhalli da kuma tsayin injimin ba da wutar lantarki. An dai gina wannan cibiya ne a cikin shekaru daya. Tun farko sai da jami'ar ta Ibadan ta baiwa Alhaji Aliko Dangote digirin girmamawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Toma da lagai da Hassan Umar Tambol, yanzu kuma lokacin da zamu ji alhinin wasu 'yan Najeriya kan mutuwar tsohon Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Kumasi. Ga Hassan Umar Tambol ya sake dawo mana.
Har yanzu wasu 'yan Najeriya na ci gaba da alhini da juyayen mutuwar tsohon Sufeton Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kumasi, kamar yadda wasu suka shaida min ta wurin tarho.
Sunana Alhaji Audu Danko, ni ne shugaban kungiyar da Cigawa Arewa ACF Arewa Consultative Forum Augusto Shatta. Gaskiya Alhaji Malam Ibrahim Kumasi rasuwar da Allah ya mai rashi ne ga dukkan wani ɗan Najeriya gaba ɗaya mu, domin mutum ne wanda ya san ya kamata da kuma mutum ne mai adalci, mai kishin 'yan uwa musulmi gaba daya a Najeriya, kuma mai kishin Arewa da Najeriya gaba daya. Wannan tsohon shugaban mu na 'yan sanda Ibrahim Kumasi mutum ne wanda ya zamanto a sanin kamatarsa, ga shi ya matsayin shugaban 'yan sanda Former One, bayan haka kuma ga shi kuma a matsayin sadaunan katsina, kuma ga shi kuma a shugaban da Cigawa Arewa Najeriya. To mutum wanda ya zamanto ya san ya kamata, ya san daraja 'yan Arewa, don haka wannan bawan Allah Ubangiji dai Allah tabaraka ta'ala Allah ya mishi gafara. Mun rashi ba karamin rashi ba a da waharu na mai kaji. Na farko dai Allah ya gafarta masa, Allah ya rahamce sa, Allah ya baiwa iyalansa juriyar rashi, Allah ya baiwa gwamnatin Najeriya gabaki daya juriyar rashi. Tsohon Sarki Alhaji Ibrahim Kumasi shugaban mu ne na 'yan Arewa da dattawan Arewa gabaki daya, ya yi aiki a kasar nan tun daga kuruciyar shi har zuwa adadin daina ije mukamin shi na 'yan sanda. Kuma mu taba samun wani labari ko ko wani baraka daga wannan kungiya da ya jagoranta ba na 'yan sanda. Ya yi kokarin shi wajen haɗa kai domin baka da irin rikice-rikicen da ke faruwa lokacin mulkinsa har zuwa bayan mulkin, sannan kuma wannan kungiya duk abin da ya faɗi lokacin da yake mulki. Insha Allah za ka ji an samu ci gaba wajen daidaita mutane, kamar irin saɓani na 'yan siyasa da zai jawo kace na ce ko ko ka ji rikice-rikice tsakanin wannan kabila da wannan kabila. Saboda haka muna fatan Allah ya bai wanda suke riko a bayansa su dauki halaye irin na shi, kuma Allah ya gafarta masa.
Sunana Muhammad Baba Gana Gulumbo, ni ne sakataren kungiyar Arewa Consultative Forum Augusta Chapter. Magabata na dai sun riga sun gama bayani a kansa. Ni dai addu'ar da nake yi shine kawai Allah ya bawa iyalansa a gurin jure rasashin da aka yi da kuma 'yan Arewa da Najeriya gaba daya. Gaskiya Ibrahim Kumasi shugaba ne adali ne, mutum ne mai kwaiko da halayen Sardona na Sokoto, da is Ahmadu Bello.
Yanzu wanda ya shugaban kungiyar 'yan Arewa ACF ta Najeriya, me ya kamata ya koya daga tsohon shugaba Ibrahim Kumasi?
Adalci da gaskiya da riƙe amana.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yoni wayoni 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 wayona wayoni mutuwa bata kyala kowa ba
to a gaida Hassan kuma Allah ya ji kan Allah Ibrahim Kumasi yan Najeriya na cigaba da na cike da waje na cigaba da bayyana matsayin su game da rikicin cikin gida da ake fama da shi a jam'iyyar APC mai mulki inda wasu jigajiganta suka canza sheka zuwa PDP ta ɗan adawa azanta wasu da wakilin mu Ayyubu Sulaiman Barma mataimakin shugaban kungiyar ƴan Najeriya mazauna Niger Alhaji Gambo Ibrahim ya bayyana cewa har yanzu talakawa na goyen bayan Buhari saboda haka ba su da fargaba game da zabuka masu zuwa
wallahi a ranar da naji sanarwar cewa waɗannan mutane sun fice daga jami'ar APC sun koma PDP na zuba ruwa kasa na sha na kuma Allah godiya domin idan kana yaki kana tare da makiya a cikin ka to yakin ka ko yoshi ba za ka samu nasara ba domin da su za a hada kai a cutar da kai
abubuwan da suke zargin shugaba Muhammadu Buhari ana ganin kamar suna da karfi matsalar tsaro ta kara ta'azzara a Najeriya ba idan zargin mayar da su saniyar ware
magana cewa an mashi saniyar ware ba abu ne wa'anda mu talakawa Najeriya za mu yi amfani da shi ba domin talakawa suka zaki Buhari kuma da ranar da aka zabi Buhari ya ga musu cewa to shi na kowa ne ba na mutum daya ba tsaro da suke magana cewa ba a samu ba a lokacin da ake fada shekara ta 2014 kasuwa ba za ta ci ba masallaci ba za ka yi sallah da natsuwa ba in za ka je coci ne ba za ka je cikin natsuwa ba muna iya tunawa cewa duk inda kake hatta da laidar fewa ta mota ta taka ta fasa a wannan lokaci sai ka ruga a guje saboda haka maganar su ce tsaro da dada yanzu ba guda bane yanzu sai mutum ya kwanta har safi bai tashi ba
akwai yiwuwar jam'iyyar APC za ta kai labari a zaɓuɓɓukan baɗi
sabon shugaba na APC da aka samu Adam Osumole haziki ne gozo ne yana tabbatar ma mutane cewa yanzu nan aka samu canji kuma za a ƙarin canji insha Allah ina tabbatar maka malam Barma wannan gurgu da APC ta samu a 2015 sai ta ninka domin a wancan lokaci inyamurai ba su fahimci kowa yi Buhari ba satin da ya wuce ya je Akwa Ibom idan ka duba kaga irin yadda mutane suka tarbe shi to abin zai baka mamaki saboda haka waɗansu fasakobri da ake yi wasu rubda ciki da ake da kudadenmu na mai dukansu Buhari ya tattara ya ture su ko mikiye kar Buhari baka ce mu Buhari barawu ne ko mikiye kar Buhari baka ce Buhari azzalimi ne mun sani mun tabbata
idan na fahimce ka akwai yiwuwar ayi amfani watakila da hanyar yaki da cin hanci domin kaddamar da farauta ko kuma bita da kulli akan waɗanda suka fice din
mu muna tabbatar mu mutanen Najeriya yakin da ake da cin hanci da rashawa ko akan waya fada shirye gwamnatin Buhari take kuma ya tabbatar shi ba zai sa bakin shi ba ai in muka dubi Bakola da sauransu Dino Malai da sauransu ai NPC ne AAPC ne saboda haka magana ko kuma zargin cewa ai ana yin bita da kulli magana ce ta gaskiya ba magana bita da kulli bane hukumar zabe mai zaman kanta ina iya tunawa watanni da suka wuce sun tabbatar da mutane cewa kowane bangaren siyasa kake ba wai ko gidan Buhari kake zaune da shi idan kana da laifukan da ke gaban shari'a ba za su ba sai maka fambo wannan matakin da suka dauko in suka dauko da shi yayi daidai
to a gaida Sulaiman Barma to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu a makon da ya gabata nayi hira da malama Hadiza Aluka Muhammad wacce ta bude kungiyar fadakarwa da kuma dakile matsalolin shaye-shaye da ake kira da Recovery Place a jihar Kaduna inda ta fara yi mana bayani kan dalilin da yasa ta shiga wannan aiki amma saboda karancin lokaci mun tsaya inda ta fara jero mana ire-iren abubuwan da ake maye da su tare da rawar da iyaye ya kamata su taka don magance matsalar shaye-shaye kiyaye ga ci gaban hirar tamu
akwai masu amfani da kashi ta gangare akwai masu amfani da fitari da ya kwana goma akwai masu amfani abubuwa da yawa saboda haka ba kawai wa'annan wanda muka sani bane taya a kona shi wannan ma ana cinifin din shi ko ba haka ba ciki ana yi ko ba haka ba cikin shadda ana yi mu ga wa mutane ba wanda suka sani da ake magana ba abubuwa da yawa ga mutane suna hadawa da magi da wasu abubuwa a hada abin sha a sha ba na ce idan ga kadan wa'annan abubuwa kada wani ya ji na faɗa ya ce zai gwada in gani to ba na ce idan ga faɗa ba abubuwa da yawa suna faruwa to wanda yaran mu su sani da manyan mu su san cewa ilo wani abu zai iya zama abin da zaka sha da zai kawo maka illa in kana shan shi you know akai akai regularly in kuma kana shan shi ka dade kana shan shi cikin ka zai saba kwakwalwarka ya saba saboda haka abin da kake gani ba komai bane shi ya zama maka illa to in mutane sun gane da haka kin ga ba za mu shiga ba balle ma a nemi shi a ce za a saya ko ba haka ba banda ma you know haka ya kamata you know a cikin kasan nan laws din da muke da shi ya kamata a duba shi you know a gani a masu amfani ne a kasan waje ina fama da ciwon kai zai to in na shiga chemist zan sayi magani in na sayi fiye da pakiti biyu ba za a sayi da mun ba ina shiga in da kai counter din in aka buga guda biyu na oxygen shi kaba wai dan muna so in saya ma in kawo Nigeria gida in na samu you know attack zan iya ba sai na je na saya to ba sai yi ba amma kasan nan zaka shiga ka saya shi yanzu ma da aka hana zaka iya sayan amma a can miske ne kira ko ba ko mun ku din yanzu ba ma sai ka je can da tun da an hana a waje a titi ake saidawa saboda haka sai an tashi fa sai an tashi ba wai hana shigowa da shi bane ina matakan tsaro an ba su kayayyakin da za su yi aiki da shi an taimaka musu da za a yi wannan faɗa ɗin da ake kan kawar da shaye-shaye.
Malama Hadiza, baya ga haka, shin wani rawa iyaye za su taka don ganin an daƙile wannan masifa?
Ai, iyaye su ne a gaba domin mu ne muke tarbiyya ko ba haka ba, in kuma mu ba mu ma san abin da muke ciki ba a kan wannan shaye-shayen, kin ga ba da za mu taimaki yara. Wani lokaci ne haka ba muna nuna ɗaɗan soyayya ne amma kuma hakan muke ɓata ba haka ba yara suna rayuwa su ba san abin da suke ciki ba daga yaro ya ɗan girma kaɗan sai a ce a'a ya yi girma da yawa yaro na ji ba za a bar shi a cikin gida ba sai a nemi masa ɗaki a waje ko kuma a kai shi baya ko ba haka ba a nan ba wanda yake bi ya ga abin da ke faruwa ba wai ina cewa duk yaran da aka fitar da su daga gidaje haka ba ne amma abokanai suna taruwa ko ba haka ba a san abin da ake ba a shiga sai a ce yaro in ya gima ba za a shiga ɗaki shi a ga me yake yi ba to kuma daga nan yake tomawa abokanai ba a sani ba akwai you know incident da yawa mutane tun da sun san aikin da muke haka suke zuwa suna gaya mana saboda haka iyaye mu san yanzu duniya ta riga ta canza dole abin da suke ciki a rayuwarsu mu sani dole mu ja su a jiki ko ba haka ba mu nuna musu in suna da wani damuwa yake sai su shaye-shaye shin suna da wani damuwa su zo su same ni wani lokaci mu ne muke da damuwa yadda muke zama a rayuwar mu suna gani ba za su iya magana ba saboda haka sai su nemi abin da zai kawo musu sauki a masha in kwanta a yi bacci yanzu a nan muna da cases din da ɗaya su suke sayan abin sha ba iyayensu mata don sun ga irin wahalar da suke ciki akwai cases din da kuma mazan auren su suke sayarwa matansu dan su tsada amma kan masu shaye-shaye da suka aure su kuma suna jin tsoro in ta fita ta bar gidan ba su san ya za ta dawo ba saboda ka ci gwanda ya je ya siyo mata abin da take son ya kawo shi ta sha a gida ya san tana gida to kin ga irin wannan namiji ne yake shaye-shaye an aure masa da yarinya an ce in an masa aure zai yi hankali to a kawo yarinya a gida shikenan ita ma kuma sai ta koya saboda haka iyaye ya kamata mu duba mu ma kanmu abin da muke in ba mu fahimci wannan abin da mu nemi in mantar da kanmu akan menene wannan harkar shaye-shaye ko ba haka ba kuma yaro you know yana kuskure ka horanta shi ba so bane ka ce a yaro yayi abin da ba daidai ba ka boyewa ba kada ka san shi abin da yake ko ba haka ba balle kuma yanda muke zama a nan ashe masu auratayya da yawa na yi magana nan amma kuma mutane da yawa ba su yi kasu da ba yadda muke zama da mata da yawa din nan wani lokaci rashin adalci wani lokaci iyaye ba su ci damu da 'ya'yan ba iyaye ba za ma sun bar wa mata duka tarbiyyan kuma tarbiyyan yaro ba na mutum ɗaya ba ne ko ba haka ba saboda haka iyaye su ne ma a gaba ko ba haka ba su ne ma a gaba ya kamata ne su ne da san cewa ga inda wanda abu sannan su ce musu ya'yan kada su fada cikin wanda abu wanda kuma suka ga suka fada din sai a neman musu ko da asibitoci ne a ga yadda za a yi
Masu sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu kawo muku karashin hirar tamu a madadin malama Hadiza Aliko Muhammad da kuka ji muryar ta da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kan daga cikin sakonnin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email sakonmu na farko ayo cewa muna jajantawa al'ummar kasar Amurka sakamakon munai wutar dajin ta afka a arewacin California wanda ta yi sanadiyar halaka kallan mutane biyar muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba sako daga Usaina Alhaji Umar Foeba Gashuwa da Ummi Garba na Kwalo a Jaura sai kuma sakonmu na gaba dake cewa muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen tashin hankulin dake faruwa a jihar Zamfara da Filata da Benue da ma Adamawa da sauran kasashen duniya baki ɗaya amin sakon haɗin gwiwa daga Kadore da gagadan planin warji da Shehu Kashalla kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi shi kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir wanda ke cewa al'ummar kasar Mali kamar yadda kuka fara zabi lafiya muna muku fatan Allah ya sa ku kammala lami lafiya sannan muna muku fatan zaɓar shugaba na garin mai kishin talakawa da al'ummar ƙasa baki daya kuma wanda zai cire ku wato wanda zai cire kitse daga wuta kamar samar da tsaro farfado tattalin arzikin ƙasar ku baki daya sakonmu na gaba cewa to mabiya wato mabiya masu daukar siyasa tamkar wani abin a mutu ko a yi rai kun ga dai abin da ya faru kwankwasa ya ziyarci shekaru inda kuma aka nuna hotonsa a manna da juna saboda haka wannan kadai ma wani wa'azi ne ga matasan mu masu illata ko karkashe junan su saboda ɗan siyasa a siyasa ba wa makiyi na dindindin ko kuma masoyi na dindindin sako daga Shehu Adamu Rajau to madalla mun gode sakon da ku aika mana sai a cigaba da aikowa yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
ke zabo a zabe a Cambodia inda ɗan ƙasar za su zabe wakilan majalisar ƙasar 125 a cikin wani tsarin zabe da ɗan wato ya sha su kallabili sakamakon rashin masu adawa ga jam'iyyar Cambodia People's Party mai mulki a ƙasar A nahiyar Afirka kuma ƴan ƙasar Mali sun fara zaɓe a yau Lahadi domin tabbatar da ko shugaban ƙasar Ibrahim Boubacar Keita zai samu wa'adi na biyu amma ita ƙasar Zimbabwe za ta yi nata zaɓe ne a gobe Litinin idan Allah ya kai mu da wanda wato wanda ke zama zaɓen farko bayan tilastawa sojoji suka yi wa dadadin shugaban ƙasar Robert Mugabe yayi murabus a watan Nuwamban bara Shugabannin Somalia da na Eritrea sun amince a yau Lahadi su dawo da hulɗarsu ta diplomasiya kuma su buɗe ofisoshin jakadanci a ƙasashen juna. Wani girgizan ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta ratsa a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia kuma ta kashe akalla mutane 10 kana wasu 40 suka jikata.
To madalla gaishe ka masu raro da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safa a gwan Najeriya da Niger wato karfe 5 a gwan Ghana za ku jo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da cikin wato shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Baba Yako Makeri
wanda ya tana gabatar da shirin da kuma sai da Hamdun wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum